This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka yake magana kan mita 25, 31 da mita 41, sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi. A bayan labarai, muna tafi da hira da kakakin runduna ta 7 ta sojojin Najeriya Kanar Sani Kuka Sheka Usman kan irin yadda sojoji suke samun galaba kan mayakan Boko Haram da kuma haɗin kan da suke samu daga fararen hula. Muna da rahoto akan dambarwar da ake ci gaba da yi game da shugabancin majalisun dokokin tarayya a Najeriya, sannan akwai mu tafi da rahoto na musamman kan makomar madatsar ruwan nan ta Mambila shekaru 35 da fara aikin gina ta. Grace Alheri Abdu tana tafe da shirin bishara. A halin yanzu ga Jummai nan da labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice tana son gwamnatin Afirka ta Kudu ta kama shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir, wanda yanzu haka yake birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu, yana halarta taron kolin kungiyar kasashen Afirka. Kotun ICC ta ce akwai umarnin kama shugaba al-Bashir guda biyu da ta gabatar. Ana cajin shugaban da aikata laifuffukan yaƙi da kisan kiyashi da kuma tura sojoji da ƴan yaƙin sa kai Larabawa waɗanda suke goyon bayan gwamnati domin su murƙuce boren da aka yi a rikicin yankin Darfur a shekara ta 2003. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yaƙin da aka fafata a yankin ya kashe mutane 300 da samar da fiye da ƴan gudun hijira miliyan 2. Yawancin waɗanda yaƙin ya ratsa da su farar hula ne. A wata sanarwar da ya gabatar, shugaban kotun ICC Sidiki Kaba ya ce Afirka ta Kudu, wadda ke ba da gudunmawar ƙarfafa kotun, ya kamata ta ɗauki matakin ƙaddamar da umarnin kama shugaba al-Bashir da kotun ta gabatar. Masu nazarin harkokin yankin sun ce a yayin da Afirka ta Kudu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ta rattaba hannu a kan kafa kotun ICC, kuma ya kamata ta kama shugaba al-Bashir da ƙyanne Afirka ta Kudu ta kama shugaban na Sudan. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta sha zargin kotun ICC da laifin auna shugabannin ƙasashen Afirka ba bisa adalci ba. Amurka tana nazarin girka manyan makamai da na'urorin soja a ƙasashen yankin Baltic da gabashin Turai da dama. Jiya Asabar jami'an Amurka suka yi wannan furucin. An bayyana cewa wannan shawarar ta aikawa shugaban Rasha Vladimir Putin saƙo mai ƙarfi cewa Amurka za ta kare ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO da ƙawayenta a gabashin Turai. Jiya Asabar jaridar New York Times ta fara ba da wannan labarin. Tuni da ma zaman ɗarɗarye ƙamari a gabashin Turai bayan da Rasha ɗin ta kamface zirin Crimea da kuma rikicin da ake yi a gabashin ƙasar Ukraine. Jaridar New York Times ta ce tilas sakataren tsaron Amurka Ash Carter da fadar shugaban Amurka ta White House amince da shawarar tura makamai zuwa ƙasashen Bulgaria da Estonia da Latvia da Lithuania da Poland da Romania da kuma kila ƙasar Hungary. Ministan tsaron Latvia Raimonds Vajonis ya faɗa wa jaridar New York Times cewa idan wani abu ya faru ba su son su yi kwanaki ko kuma makonni kafin su samu kayayyakin yaƙi, ya ce tilas su ɗauki mataki nan take. Idan aka yi na'am da wannan shawara, a karan farko tun bayan ƙarshen zaman doya da manja za a girka manyan makamai a ƙasashe da dama waɗanda suke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet. Yau Lahadi, ma'aikatar harkokin cikin gidan Pakistan ta bari ƙungiyar ƙasa da ƙasa na ceton yara da ake cewa Save the Children da Turanci ta koma ga yin ayyukanta da take gudanarwa a ƙasar 'yan kwanaki bayan da aka rufe headquarter ƙungiyar a birnin Islamabad, kuma aka baiwa ma'aikatan ƙungiyar wa'adin kwanaki 15 da su tattara inasu su fice daga ƙasar. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ba ta ba da wani ƙarin haske akan wannan mataki da ta ɗauka ba. A ranar Alhamis hukumomin kasar suka kilaci ko kuma suka rufe headquarter kungiyar a birnin Islamabad. Suna zarginta da laifin yin shishige a harkokin cikin gidan Pakistan. Ya zuwa ranar Juma'a aka rufe dukkan ofisoshin kungiyar a Pakistan. A lokacin wani jami'in Pakistan ya ce suna nazarin wayoyi wato tarho da kungiyar ke bugawa da kuma lura da ire-iren ayyukan da take gudanarwa da suka lura cewa da walaki wai gora a cikin miya. Jami'in bai bayyana takamaiman harkokin da gwamnatin Pakistan bata amince da su ba. Kungiyar Save the Children wadda ta share shekaru 35 tana gudanar da ayyukanta a kasar Pakistan ta faɗa a wata sanarwa da ta gabatar cewa babu wani ɗan ƙasar waje da ke aiki a headquarter officinta a birnin Islamabad. Kungiyar ta ce Samsung bata ji daɗin wannan mataki da gwamnatin Pakistan ta ɗauka na rufe ofishinta ba ko kuma ofishoshinta ba, kuma za ta miƙa kukanta da damuwarta ga hukumomin da ya kamata. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce an kusan ƙulla yarjejeniya a kan shirin nukiliyar ƙasarsa da manyan ƙasashen duniya kila a cikin wannan watan idan babu wani batu ko matsala da ta kunno kai. Jiya Asabar shugaban na Iran ya yi wannan furucin a lokacin da yake zantawa da 'yan jarida a birnin Tehran. Shugaban Rouhani ya ce ana samun ci gaba a shawarwarin da ake yi tsakanin ɓangarorin a yayin da wa'adin ranar 30 ga wannan wata na kammala yarjejeniya ke karatowa, to amma dai har yanzu akwai batutuwa da ke buƙatar daddalewa. A yayin da yake nuni da wani muhimmin batu da Amurka da ƙawayenta na Turai suke jaddadawa shine binciken masana'antun nukiliyar Iran. Shugaban Rouhani ya ce Iran ba za ta bari a binciki masana'antun nukiliyar ta ba domin za su jawo barazana ga sirrin ƙasar. Ya ce Samsung Iran ba za ta bari sirrinta ya faɗa hannun wasu 'yan ƙasashen waje ba, ƙarƙashin ƙa'idodin yarjejeniyar haɗa yaɗuwar muggan makamai da sauran yarjejeniyoyi makamancin wannan. Ya ce har ƙasa ta naɗe ba za su bari haka ya faru ba. Manyan ƙasashen da suke son ƙulla yarjejeniya a kan shirin nukiliyar Iran sun haɗa da Amurka da Rasha da China da Faransa da Birtaniya da kuma Jamus. Idan Iran ta yadda ta ƙayyade shirin ƙarawa ma'adinin uranium daraja, to za a saka mata ta hanyar ɗage takunkumin da suka kassaza mata tattalin arziki. Jiya Asabar a karon farko cikin watanni uku Masar ta buɗe mararrabar Rafa da Gaza daga dukkan ɓangarorin biyu. An shirya cewa za a bar kan iyakar a buɗe har na tsawon kwanaki uku domin Falastinawa su samu damar shiga da fita daga zirin Gaza. Mai lura da shirin samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikolai Maladenov, ya faɗa a makon jiya cewa yana fatar matakan tsaro za su inganta ta yadda za a faɗa da wannan shawarar domin a ci gaba da barin kan iyakar a buɗe a kulliyomin. Tun dai lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin Mohamed Morsi a shekara ta 2013, Masar ke rufe kan iyakar. A watan jiya Masar ta ɗan buɗe kan iyakar na wani ɗan ƙaramin lokaci domin baiwa Falastinawa da suka rasa mafita koma a gidajensu. Wannan hanya daga Gaza zuwa Masar ita ce hanyar kan iyaka guda ɗaya ciki har da tekun Mediterranean da Isra'ila ba ta iko da su.
Labaran duniya aka saurara. To madalla, wai shin me ya sauya ne a dabarun yaƙi na sojojin Najeriya a yanzu da har suke samun galaba kan 'yan Boko Haram, ganin cewar a baya su ake kaiwa hare-hare ake kora? Wannan ita ce tambayar da nema kakakin runduna ta 7 ta sojin Najeriya da ke Maiduguri, Kanar Sani Kuka Sheka Usman.
Yawa to kamar akwai abubuwa da dama da suka sauya. Yau an waye gari 'yan ta'adda na Boko Haram su har sun ɗauki wani yanki na Najeriya. Suna ikirarin kafa daula da sauransu, kuma mun sani akwai sanda aka yi sojoji suna gudu, to amma sai gashi an waye gari duk inda 'yan Boko Haram suke rike da shi an kwato kuma an tarwatsa su. Baya ga haka sannan kuma sojojin sun lashe takobi gaba ɗaya, sun ce har abada babu wani ɗan ta'adda ba ma Boko Haram ba da zai kama wani yanki na Najeriya. To ka gani su abin da ya canza shine da su suke gudu, yanzu kuma su suka tsaya su ke bin 'yan ta'adda duk inda suke. To ka gani an sami canji. Sannan kuma bugu da ƙari yanzu ka mutanen da suka bar garuruwan su aka lalata musu gidaje da dukiyoyi wasu kuma ma sun rasa rayukansu akalla dai an kwato garuruwan yanzu mutane sun fara koma misali kaga kamar Goza kamar Fulka da sauran garuruwa
akwai wani irin sauyi na hadin kan da kuke samu daga wajen fararen hula a wannan gwagwarmaya fiye da a can baya
eh kwarai da gaske wato akwai sauyi da aka samu duk da wasu mutane har yanzu suna nan suna dari-dari ko rarage ne sauyin da aka samu shine an sami kyakkyawar fahimta da haɗin kai saboda mutane sun fahimta cewar wannan yaki da ake da ta'addanci ba wai sojoji kadai bane ba dole ne abu ne na ƙasa baki ɗaya kowa da yake son zaman lahiya kamata ya ba da gudunmuwar da zai bayar kun sami haɗin kai ta fuskar samun bayanai na sirri da dai makamantansu sannan bugu da ƙari ma dangantaka ta daɗa wato inganta tsakanin al'umma da kuma sojoji misali kamar garin Goza Gozan su kansu suka haɗa kai da sojoji saboda kasan Goza tana iyaka da dajin Sambisa kuma an matsa ma 'yan ta'addan musamman ma da yake damina suna gudu sai ya kasance suna sadaɗowa suna shigowa cikin gari mutanen su suka yi makan su kiyamun laili suke nuna su kuma ana mika su wajen hukuma kuma suna santiri
babban fargabar da jama'a suke ita ce cewa yanzu da yake kun fara fatattakan su waɗannan mayaka na Boko Haram daga wuraren da suke buya watakila za su sauya salo na irin hare-haren da suke kaiwa akwai wasu matakai da kuke ɗauka na tabbatar da cewa kuma kun sauya dabarunku domin takalar irin wannan abu da watakila su 'yan ta'addan suna iya yi
akwai dabaru da dama da aka ɗauka waɗanda ba zan iya faɗi ma ba saboda yanayin tsaro amma abin da nake so mutane su gane shine wato dole ne muna buƙatar faɗin kai yanda za su ma ya kasance wato sun dauki maganar tsaro da muhimmanci fiye da yanda da kasan in duk wanda yake arewa an san arewar cewar akwai zumunci akwai kara da sauransu zaka dauki bako hannu biyu to yanzu an waye gari cikin mutanen ne aka sami 'yan ta'adda waɗanda su ba su san kuma ya face su kashe su fata to don haka dole ne a rika kafa a rika kula da yanayi ko kuma inda dai mutum ya sami kanshi so kaga haka aikin namu zai zo da sauki sannan kuma su kansu al'umma ainihin tsaransu zai inganta to 'yan ta'adda dama yanda da aka sani kasan da suna hamma kai farmaki suke su kama gari su kama su yi abin da suka ga dama to wannan dama babu ita yanzu dole ne su kansu sun bullo da wasu dabaru na daban yanda kuma kasan mutane ne waɗanda suke sajewa da jama'a to don haka suna bullo da salo iri daban-daban to wannan salo ana kula da shi duk sanda muka samu jawabi ana kuma gaya ma jama'a su ma yanda za su kula to abu ne dai na haɗin gwiwa ka san an ce wai jinka hannu dai baya ɗaukan jinka saboda haka muna kira da jama'a da su kula su kuma rika ba da bayanai kuma da kasance sun ba jami'an tsaro goyon baya dai
Kanar Sani ko Kasheka Usman kenan kakakin runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya a Maiduguri Har yanzu kuma ana ci gaba da dambarwa game da shugabancin majalisun dokokin tarayya guda biyu na Najeriya kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto na Abdulwahab Muhammad.
Har yanzu 'yan Najeriya musamman 'yan siyasa na ci gaba da fassara yadda zaɓen shugabannin majalisun tarayya ya gudana. Wasu na ganin cewa alamu ne da ke nuna cewa dimokuraɗiyya ta kahu a ƙasar yayin da wasu ke cewa gaskiya za ta yi halinta kasancewar guguwar canji ne ta kawo su domin kuwa inuwar shugaba Buhari ne suka shiga. Ga dai abinda Honorable Inuwa Garba kakakin majalisar dokokin jihar Gombe ke faɗi.
Sunana Honorable Inuwa Garba kakakin majalisar dokoki na jihar Gombe. Abin da ya faru a wannan zaɓe da aka yi na majalisar dattawa ta tarayya da majalisar dokoki ta tarayya ya nuna wa duniya cewa demokaradiyya ta zauna da gindinta a Najeriya don ganin yadda jam'iyyar da take mulki a ƙasa ita take mulki ta fito ta faɗi ko wasu daga ciki suka fito suka shirya wasu abubuwa da suke ga shi ne buƙatunsu su kuma wakilan al'umma suka ga a abinda suke da shi zai fi dacewa a ƙasar wa gwamnatin da kuma demokaradiyyar shi ya kamata su yi suka aiwatar da
wasu suna gwada rashin jin daɗinsu a dangane da yanda zaben ya kasance me za ka ce
wanda ya gwada jin da rashin jin dadi ga yanda zaben majalisar dokoki na tarayya da masu dattawa na tarayyar Najeriya ina ga kaman ko ya jahilci ne demokradiya ko kuma bai san menene harka na wakilci na majalisa ya kunsa ba da zaran an zabi mutane sun tafi majalisa to su zama wakilan al'umma ba wakilan jam'iyya kawai ba duk da cewa akwai jam'iyyu da suka sabo su kuma a aiki na majalisa za a yi aiki ne a majalisa domin kare martaban kasa da al'ummarta domin jawo ko kuma yin dokoki da shirye dokoki da tsare-tsaren kasafin kuɗi da kula da ayyukan bangaren rantarsuwa domin al'umman kasa musamman kasa din namu Najeriya
amma ba ganin yanda ita jami'ar PDP ta yi kane-kane ta yi uwa ta yi makabiya ma wasu suna ganin lalle da walakin goro cikin miya kan wani al'amari
to ai babu wata jam'iyya yanzu in dai kace za ka yi mu'amalar demokradiyya na Najeriya ba kai suka yi mu'amalar demokradiyya a Najeriya babu dan PDP babu dan ACN babu dan ANPP ba
a gefe guda kuma mai ungoshitu dan jam'iyyar APC ne mai adawa a jihar Gombe ya ce yanzu Buhari zai fahimci da waye za a yi tafiyar
sunana mai ungoshitu Muhammad da Gombe kada fari dan jam'iyyar APC ban abun farin ciki shugabanmu shugaban kasar mu shi Muhammadu Buhari ya ce dama ya ce ba zai sa baki ba sakamakon zabe duka abin da aka zabo zai iya aiki da shi wannan shi yasa muke ganin cewa tunda shi shugaba ba da wannan dama akwai abin da ya hange fe da hangen mu
to amma wasu suna ganin kaman abin da daidai ba gan cewa aka ga kaman ita PDP so ta taka rawa sosai a wannan al'amari
har ala kullu halin shi Buhari shine Buhari al'umma ya kamata su gane Buhari ne shi sannan idan muka tawo kuma matakin demokradiyya daman ai abu uku suka kawo General Buhari a wannan lokaci sabanin 2003 2007 2011 so yanzu abu uku ne suka kawo shi a cikin abu ukun nan kuwa sai ana gudanar da wannan al'amari shi talaka zai gane Buharin shine Buhari kawai ba wani Buhari bayan shi
to amma wasu ɗan ATC din ɗan jami'ar ku su dadin yanda sakamakon zaben ne kasancewa
rashin jin dadin shine ba su dauki guguwa da canji da matsayin menene adawa ba in sun dauki guguwa ta kawo wasu in sun dauki canji ya kawo wasu to in ana tafe nan da shekara biyu Allah zai tace waɗanda al'umma suka zaba mutanen kirki su gansu a matsayinsu wannan yana daga cikin takin da talaka zai gane bayan Buhari waye mutumin kirki daga ba zai sake zaben sa
Abdulrahman Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulrahman yau shekaru 33 da fara aikin gina madatsar ruwan Mambila to amma har yanzu babu inda aka je menene yake faruwa ga Ibrahim Abdul Aziz da bayani
shi dai wannan aiki na madatsar ruwan Mambila wanda ma shine mafi girma a Afrika an faro shi ne tun zamanin gwamnatin Shehu Shagari yau kusan shekaru 33 da zimmar samar da wutar lantarki kusan megawa 350 da bunƙasa harkar noma da kuma kiwo a arewa maso gabashin Najeriya to sai dai kuma duk da biliyoyin naira da gwamnatoci ke ta fitarwa a cikin kasafin kuɗi da suna aiwatar da aikin madatsar ruwan har yanzu fa shiru kake ji kamar an shuka dusa batun da ma al'ummomin yankin yanzu ke kokawa
damuwa nan shine daya nan shine kowani gwamnati ta zo za ta yi magana Mambila hydroelectric especially lokacin siyasa sai a kwadaitar da mu zabe su sai a ce mana ai budgeting da abun ne bayan budgeting an fitar da kudi amma still har yanzu babu aikin da ake yi so mu yanzu muna roƙon gwamnati sabuwar gwamnati da ta zo ta kai wurin National Assembly a dubi ku kanmu ma taimaka mana da wannan abun
shekaran da Shagari aiki yake mulki ana wannan aikin din kuma kullun sai a ce mana wai an fitar da kudi kowane gwamnati yana muke kira ga gwamnati a taimaka ta sa mana hankali a duba yanayin aikin din
ita ma ana ta tsokacin jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta bakin shugabanta Alhaji Hassan Jikado ta ma danganta tafiyar Hawainiyar da aikin ya ta yi ne da abun da ta kira rashin wakilci na gari ko da yake yace sabar gwamnatin Buhari za ta duba batun
abinda muke bukata a same mutane na kwarai wanda za su yi wannan aiki wanda kuma za su bi wannan aiki shi yasa ba su so su kawo shugabanni na kwarai saboda duk abinda ake bukata a kawo mutane wanda za a hada baki da su a zo a cinye duk kudin da aka shirya za a yi wannan kuma da General Buhari in Allah yarda wannan abun ba zai yi ba. Fatan mu shine a tabbatar wannan aikin kin wannan shekara din na an fara wannan aiki kuma aikin nan ya yi.
To ko shin ma wannan matakai wakilan al'umman jihar ke dauka dangane da wannan gagarumin aiki na madatsar Mambila? Sanata Marafa Bashir Abba dan jam'iyyar PDP shike wakiltar al'umman yankin a majalisar dattawa.
Maganan wannan wutan hydroelectric yana cikin abin da ya sa ni na ƙara gwazo na neman wannan kujeran. Domin shin mutanen mu wanda suka tafi ni ban taba ji sanatan da tafiya ta magana kai ba. Ni dan yankin ne kuma insha Allah zan iya gurguduna in ga cewa na tura wannan abun ya tabbata.
Wanne riba za a samu?
Ma'aikata kawai wayanda za su yi aiki a wurin sai sun kai 80,000. Babban abu wanda ya sa ake yin dam din shine maganan wutan wanda kuma zai ba kusan rabin Najeriya. To wannan kaga ba karamin aiki bane. Dole ya tsaya a hada kai a tabbatar da cewa an yi shi.
Fata dai shine kulliya ta biya kudin sabulu ko a samu a rage matsalar rashin aiki da kuma samar da wutar lantarki a ƙasa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Masu sauraro ga Grace Abdu da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin Bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin Pastor James Wilson, mai kula da makarantar yaran fastoci EMS da ke aiki a ƙauyuka. Wakilinmu Iliya Kure da ya samu zantawa da shi ya nemi sanin makasudin kafa makarantar da kuma abin da ya bambanta ta da sauran makarantun ikuwa, sai ya bayyana cewa
kafa makarantar nan an kafa ta idan saboda yawancin yaran nan inda suke ba makaranta. Ko irin makarantar nan na gindin bishiya babu, shi yasa ikuwa ta yi tunani ta kafa wurare irin wannan. Yanzu muna da guda uku, ɗaya a Jos, ɗaya a Lakwe mai Gombe, sai kuma wannan. To ainihin in aka kawo yaran, muna running program da ake kira ACE program. To program din ne yake dan sa su suke catching fast, suna iya karatu da rubutu da wuri idan su yi maza su tafi secondary school. Yanzu muna sa zaton nan wasunsu ba za su kai shekaru biyar ba nan za su tafi secondary. Idan muna da wasun da suka gama a irin wannan makarantar ba su yi JS1 ba 2-3, principal din ya ga kwarewansu a karatu ya miƙa su gaba. So idan haka makarantar an kafa ta da nufin a tallafawa irin wayannan.
To daga ina kuka samo yaran?
Yaran nan yawancinsu sun fito daga Zamfara, Kebbi, Katsina, Jigawa, Kano, sai kuma Zaria.
To wani zai ji mamaki, wanne irin abubuwa ne kuke koyar musu kuma wanne matakai na koyarwa kuke bi da yasa sukan yi saurin gama karatu?
To gaskiya wannan ikon Allah ne na ɗaya za mu yi magana a kai. Na biyu kuma wannan sabuwar ACE program nan yana sa yaro ya yi tunani da kansa, kuma malamin sai dai ɗan irin mara masa baya yana tunashe shi wannan D on irin hakan nan yaron ya biya gane da wuri, tsara ya zai kware riƙe a ƙwaƙwalban shi duk inda ya gani zai iya tunawa.
To ta wane hanya ne wannan makarantar ya zama to kaman makami na aikin bishara?
Makarantar ba dukkansu bane suke da zuciyar yin bishara nan gaba, amma dai yawancinsu suna sha'awa. Kaga dalilin kafa wannan makarantar, yawancin mutanen da da suke irin aikin EMS din sun soma barin aikin ne idan saboda sun gan yaransu suna ci baya maimako su yi gaba. Ana almisali inda na zauna Bauchi kafin station dina a Kangaran Hanani, akwai wani reverend da ya zauna a gun, shi ma dan EMS ne, yana da 'ya'ya goma. Ina gani dukka guda goma ba wanda ya wuce primary, ba turanci ba komai, amma sai da matar ta kwashi manyan guda biyar ta gudu da su, aka zauna wata ɗaya biyu uku har takwas ba ga matar ta dawo ba. Ta ce idan 'ya'yanta suna ci baya ƴaƴan wasu suna gaba, ita ba za ta koma ba. To kaga duk wa'annan yana cikin ababen da suka sa aka zo aka kafa irin wannan makarantar, idan a carbiya da wa'annan yaran a kuma tallafa wa iyayensu su samu inda ƴaƴansu su ma za su samu su yi karatu.
Tama da aka kafa ire-iren wayannan makarantun, kace guda uku, an samu sauyi koko saukin masu barin aikin missionary din kenan?
An samu sosai.
Ta yaya kuka sani?
Yawanci suna nan, sai dai masu son kuɗinsu dai ya ƙaru su ne suke tunanin bari, amma dai yawanci suna nan, sun amince da abin da ake gudanarwa a nan.
Kai ne baban yara a nan, yaya kake ji da yara, ya tarbiyyansu da dai sauransu haka?
To gaskiya Allah ne yake taimako. Kaga dukkansu sun fito daga gida daban-daban, kuma dukkansu ɗabi'an da suka koya a gidajensu daban-daban. To in suka zo nan an dinga rigima kenan a junansu. Amma abin mamakin, bayan sun zauna wata ɗaya wata biyu, sai kaga sun dawo suna zama kamar ƴan uwan juna. To shine murnan da mu muke samu a nan, dan mun ga yaran suna dawa su zama kamar ƴan uwa, suna kula da junansu.
Ina ne ya kamata ikwa ta ƙara ƙarfi musamman a ire-iren wayannan makarantu?
To nan dai muna da rai da bukata. Idan ka ga nan wannan makarantun ba za ta iya kwasan yara fiye da 100 ba, idan saboda ba mu da gun kwanansu da za mu ajiye yara 100 su kwana lahiya. Idan saboda haka ekwan ta tallafa mana ta inganta wannan gun, yanzu za mu iya kwasa. Ka ga yawancin yaran nan guda ɗaya ake ɗauka kowanne gida. To kaga yanzu mutum da yake da ƴaƴa biyar ka ɗo masa guda ɗaya, ai ba kai mara komai ba. Huɗun nan me za su yi?
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu Iliya Kure da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To a halin yanzu ga takardun labaran duniya.
Kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a taƙaice tana son gwamnatin Afirka ta Kudu ta kama shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir, wanda yanzu haka yake birnin Johannesburg ɗin na Afirka ta Kudu, yana halarta taron kolin kungiyar ƙasashen Afirka. Kotun ICC ta ce akwai umarnin kama shugaba al-Bashir guda biyu da ta gabatar. Ana cajin shugaban da aikata laifukan yaƙi da kisan kiyashi da kuma tura sojoji da 'yan yaƙin sa kai Laraba waɗanda suke bayan gwamnatin domin su murƙushe boran da aka yi a yankin Darfur a shekara ta 2003. To amma masu nazarin harkoki sun ce da ƙyanne Afirka ta Kudu ɗin ta kama shugaban na Sudan. Amurka tana nazarin girka manyan makamai da na'urorin soja a ƙasashen yankin Baltic da gabashin Turai da dama. Jiya Asabar jami'an Amurka suka yi wannan furucin. An bayyana cewa wannan shawarar ta aikawa shugaban Rasha saƙo mai ƙarfi cewa Amurka za ta ƙare ƙungiyar NATO da ƙawayenta a gabashin Turai.
To da takardun labarin nan muka zo ga ƙarshen shirinmu a wannan yammaci, sai kuma gobe Litinin da safe idan Allah Ubangiji ya kai mu, za ku iya jin mu da wasu shirye-shiryen cikin su da filin nan na ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Kafin wannan lokaci, madadin sauran abokan aiki musamman ma Jummai Ali da waɗanda suka taimaka kuka ji wannan shiri na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.